producteur de VOA à Afrique et tous les Maliens.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana tattalin arziki suke kallon matsayin tarin bashin da Najeriya ke ciwowa. Sa'o'i bayan da majalisar dokokin kasar ta amince wa shugaba Bola Tinubu ciwo wani sabon bashi na zunzurutun kuɗi har naira trillion 1.8. Akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can anjima idan mun bude layukan mu domin bayyana ra'ayi. Lambar ita ce 202-980-6850, amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya. Za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. To amma dai kafin nan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau Alhamis, kotun manyan laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kama firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaron ƙasar Yoav Gallant saboda zarginsu da aikata laifukan yaƙi da kuma aikata manyan laifuka na cin zarafin bil'adama a yaƙin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza. A wani bayani da ta saka a shafinta na intanet kotun ta ICC, sammacin kamun na zargin kowannensu da aikata laifukan yaƙi ta wajen hana samar da abinci a matsayin wani salo na yaƙi game da manyan laifukan cin zarafin bil'adama da kuma kisa da bita da ƙulli da dai sauran halayya na rashin imani. Sammacin na da nasaba da aika-aikar da aka yi daga 8 ga watan Oktoban 2023 zuwa 20 ga watan Mayun 2024, wadda ita ce ranar da masu gabatar da ƙara suka gabatar da buƙatar sammacin kamun. Yau Alhamis, hukumomi a Pakistan sun ce 'yan ta'adda sun buɗe wuta kan motoci da dama masu ɗauke da matafiya a gunduma arewa maso yamma mai fama da rigingimu. Suka kashe mutane akalla 45, suka kuma raunata wasu 20. Ministan harkokin cikin gidan Pakistan Hussein Naqvi ya tabbatar da adadin waɗanda harin na Kuram wanda ke iyaka da Afghanistan ya ritsa da su. Rundunar 'yan sandan gundumar da kuma jami'an asibiti sun ce cikin mamatan akwai jami'an tsaro mata da kuma yara, sannan suna kyautata zaton cewa adadin zai karu. Su kuma can 'yan sanda sun kaddamar da wani bincike a unguwar da abin ya faru da zuma farauto maharan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon dan majalisar wakilan Amurka Matt Gaetz ya janye a matsayin wanda zababben shugaban Amurka ya gabatar da sunansa don zama Attorney General na Amurka. Na yi wasu mashahuran ganawa da sanatoci jiya, na yaba da bayanan da suka yi daga baya da kuma matukar goyon baya da na samu daga wasunsu da dama, amma a yayin da ake ci gaba da marmarin abin, a bayyane yake cewa batun tantance ni na daɗa ɗaukar hankali fiye da kima daga muhimmin aiki da ke gaban kwamitin kafa gwamnatin Trump da Burns. Abinda Gaetz ya rubuta kenan a kafar X. Jiya Laraba, kwamitin majalisar wakilai kan batutuwan ɗa'a ya kasa cimma matsaya kan ko shin ya fitar da bayanai kan binciken da ya kusa kammalawa kan Gaetz ko a'a. Yau Alhamis, rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata a kan Ukraine, wanda idan aka tabbatar da faruwar hakan zai zama karo na farko tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a farkon shekarar 2022. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an kaddamar da harin ne daga yankin Astrakhan na ƙasar Rasha, kuma wani ɓangare ne na wani gawurtaccen harin wanda ya haɗa da makami mai linzami samfurin hypersonic mai gudun tsiya da wasu nau'ukan makamai masu linzami. Nan take dai Rasha ba ta ce komai kan wannan ikirari na Ukraine ba. girke makamin ICBM mai cin dogon zango din da Rasha ta yi wanda ke iya daukan makamin nukiliya na zuwa ne yan kwanaki bayan da Amurka da Burtaniya suka amince ma Ukraine ta yi amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wajen kai harhara can cikin Rasha.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kafin mu je ga batun bashin Najeriya da kuma bude layukan tarho, bari mu so mu jin shirin yanayi da muhalli tukunna.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau shirin yanayi da muhalli zai leka babban zauren Majalisar Dinkin Duniya kan al'amuran sauyin yanayi na 29 wanda ke gudana a kasar Azerbaijan, sai kuma batun yiwuwar rabewar nahiyar Afirka daga gabashin nahiyar. Sunana Aisha Mu'azu. Yayu mai sauraro ya kasance da mu a cikin shirin da ya gabata, inda muka tabo batun taron kasashen duniya kan sauyin yanayi wanda abuna birnin Baku na kasar Azerbaijan ya kasance mai masaukin baki. To ana ta kwan gaba kwan baya akan batun hanyoyin samar da mafita ga matsalolin sauyin yanayi a duniya wanda a duk shekara ake hallara don fidda jadawalin yadda za a bijiro wa wannan al'amari. Professor Abubakar Mamman Manzo a Jami'ar Tilabiri ya yi mana shimfiɗa akan wannan taro wanda a takaice ake kira da COP.
Tun 2013 a lokacin nan kasashe kowanne suka ɗauki nauyin da kuma alwashin cewa za su yi hudo CDN ko kuma Contribution Determinant National, kinan gwalgwadon irin taimakon da kowace ƙasa za ta kawo nata. Amma taimako ne ingantacce kuma da niyyar kawo taimako ingantacce wanda zai sa a rage matsalolin canjin yanayi, shi ne ake kira CDN. Ƙasa kamar ta Niger mun yi wannan kuma ana ta yi. Yau kowa ya gani muna kamar taron nan. To haka ne kowace ƙasa take kawowa nata alƙawalin yanda za ta kawo nata taimako da niyya don saboda a yi yaƙi da canjin yanayi. Gaskiya an ba a san ba ina aka yi ƙaƙa aka yi kuma ina duka sakamakon abubuwan. Wannan ya danganta ne a ninawa gani da irin yanda a gaskiya wa'ansu matsaloli suke kaman addabai kamu nan cikin ƙasashen kan kuma abin da ya shahi aikin wannan da kuma dokokin da yanda aka shirya tahiyar da aikin wannan na yanda za a yi iya cin moriye wannan kuɗi na yanda za a tahiyar da yaƙi da gurɓacewar yanayi. A cikin wannan matsaloli da akwai gaskiya yanda sansan yanayinmu na aiki a cikin ƙasashenmu bai ya ba da damar da za a tahiyar da irin wannan, tunda an riga an saba cewa sai ka gani an keɓe wani zaure shi daban yake yi wanda baya mama baya ba wa ansu tarihi, ba a san ba abin da yake yi, kawai ya zamanto aljihun baya kuma ta nan ne ake bi, ba a san ba abin da yake shiga, ba a san ba abin da yake huta, sai dai kawai wanda ya sa shi yake huda abin shi.
Ana shi bangaren kuma kwamishinan muhalli a jihar Kano Alhaji Sule Garo ya ce akwai buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashe masu tasowa don su kai gaci.
Ƙasashe irin su Najeriya magana ta gaskiya za su fuskanci kalubale saboda magana kuɗaɗen da ake magana su ƙasashe da suka fi ba da gudunmawa wurin lalacewar yanayi za su bayar ita Amurka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen. To duba da irin halinsa da aka sani shi shugaba Trump ana zaton cewar ba zai dawo ya ci gaba da ba da wannan kuɗaɗe ba. don haka ba za a iya samun kudaden da ake sa ran za a samu ba wurin amfani da su don kula da yanayinmu wanda suka taimaka wurin lalacewar shi. Wannan shine kalubalen da ake kallo, amma dai maganar ita ce sai mun kara zage dantse wurin hada kai da sauran kasashe abokanai ko kuma masu yanayi irin namu domin mu tabbatar da cewar mun hada kai wurin tunkara waɗannan manya-manyan kasashe domin a rika samo wannan kudade, duk da cewar zuwa yanzu ma dama kudaden ba a cika wani samun su ba kamar yanda ya kamata, sai dai magana ta sarai. Bayan wannan mu kanmu mu imu a cikin gida dole sai mun fito da hanyoyi na yanda za mu rika taimakawa muhallin don a tabbatar da cewar baya lalacewa, kuma muna yin duk abin da ya kamata na tsare-tsare da rubuce-rubuce don mu tabbatar da cewar muna aje kundin bayani kan abubuwan da suke faruwa, ta inda kowa ya zo ya dauka ya san ga abin da ya faru jiya, ga halin da ake ciki yau, ga kuma abin da ake sa ran za a yi shi. Duk muna da irin wannan kuma mun hada kawunan mu za mu iya taimakon kanmu da kanmu wurin tunkara su tabbatar da cewa sun ba mu kudade na taimakawa wurin lalata mana yanayi domin mu yi amfani da su wurin gyarawa.
Ambassador Aliyu Usman, shugaban hukumar Great Green Wall a jihar Borno, wanda ya halarci taron na COP na bana, ya yi bayani akan wakilcin Najeriya a taron na birnin Baku.
Gaskiya kowane jiha dai Najeriya an samu representative ɗinsu a nan, wanda su ma sun zo da kukansu da presentation ɗinsu don su nuna halin da suke ciki na illar ita wannan canjin yanayi da ɗumaman yanayi, kuma ga yadda za a samu mafitar wannan. Kuma gaskiya duk duniya an halatta ita wannan G77 da kuma China, wato su ne suke kan gaba ga ita harkan canjin yanayi da dumaman yanayi. Ana nan dai ana gwagwarmaya, ana ta meeting, ana ta gaya za a yi a ga yadda za a taimaka ma developing countries, because akwai abin da ake kira polluter pay principle. Tunda su suke da least pollution, ana sa rai wanda su suke gurɓata muhalli ya kamata su biya waɗannan developing countries ɗin don su samu su rage raɗaɗin ita wannan canjin yanayi da ɗumaman yanayi. To a yanzu a haka dai ana nan ana ta gwagwarmaya a meeting rooms.
Shi kuma Sani Cika Turankawa, masanin al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto Najeriya, ya yi bayani a game da hasashen masana na yiwuwar rabewar Afirka, wanda bayanan suka nuna cewa zai samar da wata sabuwar nahiya daga Afirka.
Wannan al'amari yana faruwa ne tsakankanin Somalia da Kenya, wanda ainihi dukansu suna bisa wani plate wanda ya kowane plate girma a duniya, wanda ya taso tun daga Ethiopia har zuwa Uganda. To amma yanzu yau da gobe kusan shekara ta 2018 masana kimiyya sun gano cewa akwai wata tsaguwa ta wannan tectonic plate din wadda ta fara tsakankanin Somalia da Kenya, wadda yanzu haka zurfinta ya kai kafa 50, kwadinta kuma ya kai kafa 65, wanda shekaru masu zuwa Somalia da Kenya za su rabu gida biyu. Idan suka rabu gida biyu, teku za ta shigo a tsakiyarsu, za ta raba su, za a samu wata sabuwar nahiya ta daban bayan wannan nafiya da ake ciki ta Afirka. So wannan abu zai faru ne shekaru masu zuwa da Allah ya sa muna da rayuwa, wanda harsashe ya nuna zai haifar da wannan tekun za ta je har zuwa Rwanda, Uganda da Zambia, waɗanda ƙasashe ne waɗanda da ba su da alaka da teku. Amma wannan tsaguwar ana harsashen za ta haifar da waɗannan ƙasashen duka za su zama suna da alaka da teku, za su zama suna da port kamar yadda kowace ƙasa take da port. Wannan al'amari na tectonic plate ba abu ne sabo ba, shekaru aru miliyoyi da na wuce na farkon yanayi na duniya, dama duka duniya ɗauke take wuri guda. kamar yadda masana kimiyya suka yi bayani yau da gobe akan zafi da ke can karkashin kasa, to shi ke sa yau da gobe sai kasar ta tsaga, wanda wannan kasar idan ta tsaga to nan ne ake samun hituwar wata nafiya. Kamar yanzu muna da nafiya ta kai guda 7, muna da nafiyar Afirka, muna da nafiyar Amerika ta kudu, muna da nafiyar Amerika ta arewa, muna da nafiyar Asia, muna da nafiyar Australia. Shine harsashe nuna cewa kuma wata sabuwa za ta fito a wajen Afirka ta gabas.
Mai sauraro, a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa a huta lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azu, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake bukata, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To yanzu kuma sai Najeriya, inda rahotanni ke bayyana cewa kasar na dab da cimma matakin dimbin basukan da ake binta da bata taba kaiwa ba a tarihi. Yayin da adadin bashin a yanzu ya kai har naira triliyan 136, bayan da a yau Alhamis 'yan majalisar dokoki suka amince da bukatar shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu na ciwo wani sabon bashi na naira triliyan 1.8, kwatankwacin dalar Amurka biliyan 2 da miliyan 200. Shugaban kasar ya shaidawa 'yan majalisar cewa ana bukatar rancen ne domin a samu wani bangare na gibin kasafin kudin Najeriya na naira triliyan 9.7 na kasafin kudin shekara ta 2024, kuma a daidai lokacin da ya rage kasa da wata daya a gabatar da kasafin kudin sabuwar shekara ta 2025. Kididiga ta nuna cewa jimillar bashin da gwamnatin Tinubu ta karbo daga hawanta kan karagar mulki, wato watanni 19 da suka gabata, ya haura naira triliyan 50, duk kuwa da cewa ta cire tallafi kan man fetur da ma wasu albarkatu a kan 'yan kasar. Yanzu haka dai, Najeriya ta kashe makudan kudaden ruwa kawai na basukan da ya haura naira triliyan 6 a farkon rabin shekarar bana. Bari mu yi matashiya da ra'ayin wasu masana tattalin arziki da wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da su dangane da wannan batu, farawa da Shawu Aliyu.
Duk kasafin kuɗin da aka yi shi mai gibi, to tabbas sai an nemo yadda za a samar da kuɗaɗen da za a gudanar da shi, ko dai ta bashi ko kuma ta wata hanyoyin daban. Amma a zahiri, ita ƙasan dama abin da ya sa ake maganan bashin da ke kanta shi ne kasancewan hukumomin kuɗaɗe na duniya suna ta ƙorafi game da kuɗaɗen sababbi da ake samarwa, wanda kuma yake shigewa wajen kula da basussukan ƙasan. Kuma in ya ci gaba da ƙaruwa, to zai ci gaba da laƙumi duk sababbin kuɗaɗe da aka samar ma tattalin arzikin ƙasan, musamman idan kika duba sama da triliyan 8 ake amfani da shi wajen biyan ko kuma wajen kula da basussukan ƙasan duk shekara.
Assalamu alaikum, sunana Sa'ad Usman Amin, masani ne akan tattalin arziki da kuma siyasa. Lallai kuma Hajiya, yadda kika faɗa, basussukan nan su yi ma Najeriya yawa, kuma masanin tattalin arziki a duk duniya suna cewa ba su gane me yasa Najeriya take karɓan bashi har yanzu ba, bayan ta cire subsidy. So dama ana cewa ba mu da kuɗaɗen shiga, domin kuɗaɗenmu muna kashe su akan subsidy. So shi yasa aka cire subsidy, yanzu ana samun kuɗin shiga. To abun da yake ciki is that tunda ana karɓan ana samun kuɗi na shiga tunda ba a biyan su subsidy kamar da, ai ya kamata muna da kuɗaɗen da zai ishe budget ɗinmu da kuma sauran ayyukan da za a yi amfani da shi na yau da kullum na kasa. So abun kowa, ba wanda zai gaya miki mene alfanun karɓan basussukan nan da suke yi, tunda dai an cire subsidy ana samun kuɗi, ya kamata bai kamata karɓi bashi ba. Kuma bayan haka, basussukan nan da muke karɓa zai zo ya mu biya basussukan har mu biya da kuɗin ruwa. So abinda mutum zai gani zai tsaye da kasan cik, mu koma kuma muna roƙo a yafe mana bashirkan domin ba za mu iya biya ba, domin a lokacin zaki zo ki samu ainihin uwar kudin da kuma kudin ruwan su yi mana yawa. So har yanzu dai ba masanin tattalin arziki a duniya da zai gaya miki wani wisdom ne ko wani basira ce gwamnatin Najeriya take amfani da shi ta cire subsidy ta karbi bashi kuma.
To madalla, yanzu kuma za mu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi dangane da wannan batu na dimbin bashi da yayi wa Najeriya katutu. Lambar da za ku kira kamar kullum ita ce 202-980-6850, amma kada a manta a fara saka alamar tarawa sannan daya kana sai a zuba lambar. To bari mu faro takun daga babban birnin tarayya Abuja. Wa muke tare da shi a Abuja?
Assalamu alaikum Muhammad Lalo, barka da yamma shi.
Barka ka dai, dan Fulani ne ko?
Usman dan Fulani anguwar Rana ba.
To madalla, to menene ra'ayi?
Daga nan babban birnin tarayya Abuja, gaskiya na ji maudu'i.
Na'am, menene gudunmuwar ka, menene naka ra'ayi?
To alhamdulillah, ana wa ra'ayi a gurguje gaskiya wannan bashin da ake shiyowa a Najeriya. To gaskiya ya kamata da a tsaya a ba da shawara da menene za a yi da wannan bashin da za a ciyo, wani da ina ne za a kashe kuɗin. Ka gani an saba shiyowa kuɗi a Najeriya, amma ba ma gani inda kama inda ake kashe su. Ka gani mu a nan a hali yanzu da ake ciki Najeriya muna ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma inda an riga an ce muna yi masu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya sa a yi muna amfani da shi a arewacin Najeriya da tsakiyar Najeriya da.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je Taraba. Wake kan layi a Taraba?
Abdullahi Yusuf ne daga karamar hukumar Gafsa.
Na'am, na'am.
To mu dai Taraba.
To ina ga na Taraba ya samu ya kubuce. Bari mu je kamar muna da wani a Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To madalla malam Bashir.
Alhamdulillahi, a gaskiya Najeriya dai tana da kudi da ya kamata ce duna ayyuka abin da ya kamata ce gwani su tayi. Amma abin da kai shi ba a amfani da wannan damar, ba shi an cire subsidy. Ba a karɓi kudi shugaban ƙasa yake yake shiga ba. Ya kamata ya amfani da wannan kuɗaɗe a yi. Ba sai an ce ba Najeriya tana fama da tashi da an fashe ɗari. Kuma yawancin bashin da ake ci ba magana ƙasa.
To madalla,
muna fatan Allah ya sa wannan bashin alheri ne ga Najeriya.
To amin, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu nufi jihar Kaduna. Muna tare da Wake kan layi a Kaduna.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
Na'am.
To gaskiya wannan bashi da ake ci kwata-kwata bashi da amfani matuƙa. A ce an cire tallafin man fetur don a gani a ƙasa Najeriya za ta samu yalwataccen kuɗi, kuma a ce har yanzu za a ciyo bashin ce wajen kusan tiriliyan 2. Wannan bai yi ba kwata-kwata. Yana da kyau majalisa su ma in an kai musu irin wannan kudirin karfi gaggawan amincewa da shi, su tambaya basu sukan da aka ci bayan ne aka yi da su. Sannan kuma shi kanshi wannan bashin menene za a yi da shi? Matuƙar ba za a yi abu wanda zai inganta rayuwar talaka ba, bai kamata a ce suna tsindima wannan ƙasa cikin halin haƙula'i ba. Na gode.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu nufi jihar Kwara. Dinawa? To na ga mun rasa Dinawa daga Kwara. Sai dai watakila a sake gwadawa a cikin shirin domin bayyana ra'ayi dangane da maudu'in da muke magana a kai. Ina ga mun rasa layin ka. Bari mu je mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Hello na Kaduna, kana tare da mu? To ina ga shi ma dai kaman na Kaduna Lions bai samu shiga ba, sai dai a koma gudawa domin bayyana ra'ayi kamar yadda muka ce lambar ita ce 2-2-9-6-5-0. Bari mu je jihar Bauchin Najeriya, Bauchin Yakubu. Wake kan layi daga Bauchi?
Ibrahim na Sokoto ne, Toloka Gamon.
To madalla, to menene ra'ayi?
Ra'ayi na irin wannan bashi wanda take cewa mu za mu kare kan wannan bashi. Ga shi an ce, an ce tun da mai har yanzu ga ba ta ta yi wa kasar nan makoci ta san ba da haka shiga.
To madalla, muna godiya.
Ga wata kwanan nan ba za mu san.
To muna godiya kwarai da gaske, barin mu nufi Nasarawa. A jihar Nasarawa wake kan layi a Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kate Magajidan ya Musa, kuma jihar Nasarawa. Malam Murtala, barka da yi.
Barka ka dai Shafale, menene ra'ayi?
Malam Murtala, gaskiya ka san shugabannin Najeriya gaskiyar magana shi ne ba talakawa ne a gaban su ba. Dan ni talaka na Najeriya ban mu ga dalilin karfin wannan kudin bashi da ake kai din nan. Mu ba mu ga amfanin shi ba. Wallahi talaka yana iya zama daga safe zuwa yamma bai samu naira 200 wanda zai ci abinci da shi da iyalan shi ba. Shugabannin Najeriya sun za su duba talakawan da suka zaɓe su suka kai su wannan wuri suka zauna. To ya kamata su duba, in kuma ba za su duba ba, muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo mana ɗauki a wannan ƙasa namu Najeriya ko samu sauƙin wannan lamari.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske Shafale. A wurinmu na gaba shine jihar Jigawa. Wa muke tare da shi a Jigawa?
Alhamdulillah, kana tare da Rabi Taura.
Na'am, to a bayyana ra'ayi a gurguje.
Na san yana in dai mutum zai karɓi bashi, kuma in ya karɓi bashin, ya waye ba ya ga me yayi. Mai bashin nan ya yi masa tasiri ko bai masa ba. In har da ka ɗauki bashi ka zo kuma ka waiwaya ka ga cewa babu abin da ka ga ba abin wani abu na tasiri da aka yi da shi, wannan bashin ba shi da amfani.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je Gombe. Wake kan layi a Gombe? Wa muke tare da shi a Gombe? To ina gana Gombe kamar layin nasa ya samu tangarda, sai dai a yi kokari a sake gwadawa domin a gani ko za a iya shigowa a bayyana ra'ayi kan wannan cin bashi ko kuma matakin cin bashi na Najeriya a halin yanzu. To bari mu je jihar Borno. Wake kan layi a Borno?
Kana magana da Abbas Kwalama ne.
To menene ra'ayinka?
Gaskiya abinda shugabancin suke mana gaskiya fasa tukatawa. Ya kamata manyan mutane a zona ta gasu zona a roƙi addu'a.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je Taraba, mu ɗauki kiranmu na ƙarshe. Wake kan layi daga Taraba?
Haruna Usman.
To madalla, a gurguje saboda lokaci.
Ra'ayina shi ne wannan bashi da ake ce ba taimakon talakawa da shi, suna arzuta kansu ne kawai.
To muna godiya kwarai da gaske, muna godiya ga duka waɗanda suka sami sukuni suka kira da waɗanda suka yi ƙoƙari ba su samu ba, tare da fatan nan gaba za a ci gaba da gwadawa, za a ci gaba da kasancewa tare da mu. To yanzu kuma Hafiz ya sake shigowa da labarai, amma wannan karo a takaice. Hafiz.
To mu talaga labaran a takaice. Yau Alhamis, kotun manyan laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kama Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaron kasar Yoav Gallant saboda zargin su da aikata laifukan yaƙi da kuma aikata manyan laifuka na cin zarafin bil'adama a yaƙin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas a Gaza. Yau Alhamis, hukumomi a Pakistan sun ce 'yan ta'adda sun buɗe wuta kan motoci da dama masu ɗauke da matafiya a gundumar arewa maso yamma mai fama da rigingimu, suka kashe mutane aƙalla 45 suka kuma raunata wasu 20. Tsohon ɗan majalisar wakilan Amurka Matt Gaetz ya janye a matsayin wanda zababben shugaban Amurka ya gabatar da sunansa don zama Attorney General na Amurka. Yau Alhamis, rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata akan Ukraine.
To masu saurari, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Ni Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam. Tare da Baba Yakubu Makeri muna godiya. Ma'assalam.